Cikin wasiƙar da ƙungiyar ‘yan canjin ta rubuta wa hukumar tsaro ta farin kaya, wato DSS, da ke nuna cewa tun a ranakun 9, 10, 12 da kuma 16 na wannan wata ta Maris da hukumar ta gayyaci mambobinta su 26 daga jihohi 5 da ke faɗin ƙasar don amsa tambayoyi. Bayan sun amsa gayyatar, ba a sake ci daga gare su ba. Kana babu wani daga cikin iyalansu da aka ba wa damar ganawa da su, duk da ƙorafin da wasu daga cikin iyalan suka yi na cewa akwai waɗanda ke fama da matsalar jinya da ke buƙatar kulawa ta shan magunguna akan lokaci, wanda hakan wata babban barazana ce ga lafiyarsu. Lauyan da ke wakiltar ƙungiyar, Barrister Ridwan Idris, ya yi ƙari da cewa
wanda ke faruwa shine ranar 9 ga watan March da muke ciki 2021, da kuɗansu members in AFCON, Association of Burundi Chain Operators of Nigeria, su Northwest Chapter, su mutanen DSS sun gayyace su cewa su zo interrogation ko interview game da waɗansu offenses da aka yi. So yawancin su dai sun bar bases din su a Kano, Yola, Lagos, Mina da Sokoto, amma tun daga ranar 32 kenan ba mu ji daga wurinsu ba. So iyalansu da su members din AFCON din suka je office din DSS su ji ko me ake ciki, me ke faruwa, ne an kai su kotu, ne suna begi, ne aka ji shuru. So su iyalansu da su members din AFCON sai suka yi brief din mu wasiƙa kenan zuwa DSS mu ji me ke faruwa, ne. So on the ranar 22nd Monday sun muka rubuta letter din, to amma dai har yanzu ba wani reply.
Shin akwai wasu laifuffuka ne da kuke ganin suka aikata da ake tsare da su har na wannan tsawon lokaci?
Babu, ba mu san ko me yasa aka gayyace su ba. Babu, ba mu sani ba.
Akalla su nawa ne aka gayyata?
Sun kai 26. Information din da su members din suka ba mu kenan. Amma it's possible to say with some wannan numbers din dai.
Shin wa su shiri kuke ganin kun fito da waɗannan mutane daga hannun wannan hukuma?
Indai aka rike mutum fiye da 48 hours, shi mutum yana da dama da kai ƙara kotu cewa an zalunce shi. Indai ba mu ji komai ba daga ofisin DSS nan da gobe ko GB, za mu je kotu mu yi filing cewa kotu ta rilin din su unconditionally, kotu ta ba su damages in millions of naira for saboda an yi violation ɗin fundamental rights, human rights din su.
Ƙungiyar dai ta ƙara da cewa an ci zarafin mambobinta tare da take haƙƙinsu wajen ci gaba da tsare su ba tare da bayyana laifin da suka aikata ba, balle a gurfanar da su a gaban kotu. La'akari da sashi na 35 na kundin tsarin mulkin ƙasa na shekarar 1999 kamar yadda aka yi yarar fuska. Sakataren gamayyar ƙungiyoyin arewa a Najeriya, Abdulaziz Suleiman, ya ce kamata ya yi a bi matakai da doka ta tanada don bincike saboda gudun take haƙƙin ɗan adam.
Kowane lokaci kiraye-kirayen da muke yi shine yadda za a tabbatar da haƙƙin ɗan adam. Ko daga wani yanki yake na ƙasar nan, ba daidai bane a ce ga abin da doka ta ce a kama mutum ba a kai shi kotu ba kamar yadda doka ta tanada bayan awa 24 ne ko 48. Lauyoyi su suka san wannan. Sannan kuma a ce iyalan mutanen nan suna cikin wani hali na damuwa. To a gaskiya ba daidai bane, bai kamata hukumomi suna yin haka ba. Mutum yayi laifi, muna goyon bayan a bincika yadda doka ta ce, a kuma dauki matakan da suka dace.
Duk da damar da doka ta baiwa wasu hukumomin tsaro a Najeriya na gudanar da bincike kan wasu laifuffuka da ake zargin wani da aikatawa, dokar ta bayyana hanyoyi da matakai da za a bi wajen gudanar da binciken da zumar gano bakin zare. Shamsiyya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.